الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata tare ga watan Juma'a da ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 15 ga watan 1 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba dan fi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
ba tare da auren shiga ya haramta
ne
auren shiga ya haramta idan kamar ɗan uwan juna ne ko an gayi wannan da an sanya ce
ba maganar haka nan abinda shari'a ta haramta ba ta ware ba banda kaza wani bai isa ba ya zo ya ware iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da wani nau'i na aure da ake kiran shi nikahu shigar shine wato kasancewar kabada wadda take karkashin alwalaicinka iyarka ko ƴar'uwarka ka ba wani shi ma ya baka diyar shi ko ƴar'uwar shi ba tare da kowa ya biya sadaki ba wannan haramun ne baya halatta domin sadaki rukuni ne daga cikin rukunin aure aure baya inganta sai da sadaki dan haka maganar ƴan uwan juna su ce su yafe ma juna kowa ya ba da diyar shi wannan bai taso ba na'am yake mai na'am
yayin da yake yake sai ranka tsorata da ajin ya haɗa wala ana cin shi Suleiman
ya ranka tsorata da shi da
Suleiman
to
kuma da la'akari da yake da yake akwai wani shugaba a cikin ana cin Suleiman kuma yake so ka
magana mai rukiya ya ringa tsoratar da aljani da Suleiman ko da annabi Suleiman ne bai ya dace ba da Allahn da ya halicci annabi Suleiman ya halicci shi aljani ya aiko annabi Suleiman da shi za a tsoratar da shi a tsoratar da shi da ubangijin da ya halicce shi a tsoratar da shi da azabar Allah wanda ya tanada ba maganar cewa a tsoratar da shi da annabi Suleiman annabi Suleiman Allah ne ya hore masa aljani yake sanya su ayyuka kamar yadda Allah ya faɗa mana can cikin suratul anbiya haka kuma a cikin wato suratul saba don haka kasancewar maganar ya tsoratar da shi da wani bawa daga cikin bayi na Allah bai dace ba da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ake tsoratar da mutum kamar yadda ya ce wa iyaya farhabu ni Ubangijinku ku tsorace ni kar ku tsoraci kowa in ban da ni kuma shi annabi Suleiman ne ina yake ai shi kanshi aljani ya sa annabi Suleiman ya tsora ya koma zuwa ga ubangijinsa dan ka tsoratar da shi da annabi Sulaiman a yanzu tsoron menene zai yi annabi Sulaiman ba a raye ba yake ya koma zuwa ga ubangijinsa dan haka ubangiji ta'ala ya ce fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'min dan haka sau da yawa masu rukiya sun shigo da abubuwa waɗanda kwata-kwata sun saba ma shari'a dan shi kawai ya abinda ake a karanta ma shi marar lafiya alƙur'ani dan haka wasu malamai suka ce maganar ma a ringa wani canzan yau ana tattaunawa da aljini bai tambaye ma taso ba na'am shi abinda yake faɗa dan uwa wai kasancewar wai akwai wani aljani wanda ake kiran shi Sulaiman shi aljanin kenan wai tana iya yiwuwa in aka tsoratar da shi aljanin da ya shiga jikin mara lafiya aka tsoratar da shi da Sulaiman yakan iya ɗauka wancan Sulaiman din aljani dan uwan shi ba annabi Sulaiman ba shi ne kake nihi ko na'am to shi duk wanda ya bar sallah da ganganci yana tuni kuma babu wani uzuri da ya gitta masa wanda ke hana shi yin sallah a lokaci ba barci ba ba mantuwa ba wannan laifi ne wanda yake mai girma jumhurin malamai sun tafi akan cewa zai rama wannan sallah kuma su kyauta da tuba zuwa ga Ubangiji wasu daga cikin magabata suka ce ba maganar ramuwa a kan shi iya abinda zai yi kawai kyauta da tuba zai yi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala domin laifinsa laifi ne wanda yake mai girma in ka ji an ce abu kaza ka fara shi kaza to da dama-dama shi kuma wannan laifin laifi ne wanda yake mai girma iya abinda zai yi kyauta da tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala gaba ba zai sake ba saboda ita sallah Allah ya kayyade mata farko tana da farkon lokaci kuma tana da ƙarshen lokaci kana tuni kuma kana da iko kake tashi ka yi har sai da lokacin ta ya fita to bayan fitar lokacin ta kuma wani ne ya ce ka yi don haka suka ce iya wanda manzon Allah ya takaita ramuwar sallah a kansu mutum biyu ne da wanda ya manta da wanda bacci ya ɗauke kamar yadda yake faɗa manna ma'anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha fa inna Allah ta'ala yaqulu aqimis salata li dhikri manzo Allah ya ce duk wanda yayi bacci ga barin sallah ko ya manta bai yi ba manzo Allah ya ce lokacin da ya tuna shi wanda ya manta da shi mai bacci lokacin da ya farka manzo Allah ya ce sallace ta domin Allah ya faɗa aqimis salata li dhikri sai da sallah domin tunawa da ni da haka wannan suka ce su biyu ne kadai manzon Allah ya takaita ramuwar sallah a kansu to su jumhurin malamai da suka kafa hujja da wannan hadisi sai suka ce to wannan ai wato an ce wanda bacci ya dauke da wanda ya manta su rama suka ce to wanda ya bari da ganganci amin babu aula a ce shi ya fi dacewa a ce ya rama don haka dai a magana dai mafi rinjaye ya abin da yake kansa shine kyauta da tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala na'am
magana ta bangaren rukiya shi ta kasance kuma wanda yake rukiya in shi ya gagara a jami'a shige shi to yana iya bin sallah cikin halajiya da shi ko kuma ɗan uwan shi haka zai shiga daga ciki wannan ya samo asali daga addinin musulunci
wani shi mai rukiya wai in har ya gagara aljani ya shiga jikin shi wa yakan iya shiga jikin iyalansa wannan duka al'amari ne yana iya kasancewa amma da izinin Allah saboda shi aljani mugu ne yana da sharri wanda yake da dama ba mamaki ya shiga jikin wani daga cikin iyalansa kwarai wannan babu mamaki game da haka saboda mugunta gare shi kamar ni duniya wai misali mutum ya fifita rayuwa ta duniya akan lahira yana iya shiga ƙarƙashin shirka to ai kamar fifitawar wato tana da kamar nau'i da dama, kamar akwai fifitawa wadda take ta musamman, fifitawa ta musamman wadda take kai mutum haddin kafirci, wanda mutum kawai zai zabi rayuwar duniya ita kadai ya manta da lahira. Akwai kuma wanda fifitawa kamar misali mutumin da iya abin da yake badawa na lokaci akan rayuwar duniya yafi akan abin da yake badawa game da rayuwa ta lahira, shi ma kaga wannan wani nau'i ne na fifitawa, amma wannan ba za a iya cewa ba ya fitar da mutum daga cikin addini. Shi ne wauta ce, kuma wanda bai dace ba da mumini ya zamanto ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira, saboda lahira ita ce tafi kuma ita ce mai wanzuwa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa yake cewa walal akhiratu khairul laka minal ula, kuma can Ubangiji ta'ala yake faɗa ga waɗanda suka kafirce masa inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, da faɗar sa kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhira, da haka kenan a dunkule ba a iya cewa yana iya shiga karkashin shirka, sai in ya kasance kwata-kwata mutum ya watsar da lahira kawai ya rungumi duniya, baya bauta ma Ubangijinsa kwata-kwata, ya manta da al'amari na lahira, to wannan shi ne abin zai iya kai shi haddi wanda yake da kafirci. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, cewa yana daga shirka al-isti'azatu bi ghayrillah, neman tsari da kariya da wani ba Allah ba. Shi lafazin al-isti'aza shi ne al-iltija wa al-ittisa, mutum ya fake ya nemi tsaro da kariya game da wani abu da yake jin tsoro. To don haka in har mutum ya nemi tsari da kariya da wani ba Allah ba akan abin da ba wanda yake da iko a kansa in banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to wannan shirka ne. Kamar yadda malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, Ubangiji ta'ala ya ce lalle al'amarin alha'u kenan ana kiranta da mirus sha'an, lalle al'amarin kana rijalun minal insi, wasu mazaje daga cikin ƴaƴan Adam, yahuduna bi rijalin minal jinni, sun kasance suna neman tsari da kariya da wasu mazaje daga cikin aljannu. Fazaduhum rahaqa, su aljannun sai suka dada musu tsoro da firgici. An gane ko? Fazaduhum rahaqa, su aljannun kenan sai suka dada ma masu neman tsarin da su kenan tsoro da firgici. Ma'ana ta farko, ko kuma fazaduhum rahaqa, su mutanen da suke neman tsari da aljannu sai suka dada ma aljannin girman kai da shishigi da nuna isa. Wannan ko kasancewar a jahiliya sun kasance in sun sauka wani masauki, mutum yana cikin tafiya ya sauka wata dokar daji, sai ya fada sai ya ce a'uzu bi sayyidi hadhal makani min sharri sufaha'ihi, wato ina neman tsari wai da shugaban wannan wuri game da sharri da mugunta na wawayensa, wai ma'ana shugaban aljannin nan da shine suke neman tsari kenan akan wawayen aljannu waɗanda suke masu cutarwa. To wannan neman tsari da mushrikai suke yi da aljannu, abin sai ya dada ma aljannu girman kai da nuna isa, suke ganin cewa sun zama wata tsiya. To shine anan malam ya zo da wannan aya domin ya tabbatar mana cewa neman tsari da wani ba Allah ba akan abin da ba wanda yake da iko a kansa in banda Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan tsantsar shirka ne. Domin a nan Allah yana zargi ne ga waɗanda suke neman tsari da kariya da wani ba shi ba, saboda duk wanda yake neman tsari da kariya wannan yana rataye wato kaunarsa da dogaran shi akan wanda yake neman kariya shi kuma kaga abu ne wanda ba wanda ya isa ya ba bawa kariya akan wannan al'amari in banda Allah subhanahu wa ta'ala domin mu ba mu da idanun da muke ganin aljanna ba mu da idaniya wadda ta isa ta ga aljanna ko kuma take ganin aljanna abinda baka gani to ta yaya za ka yi wannan gishi kaga ai ba wanda zai baka kariya game da shi in banda Allah kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa in ma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim to dan haka wannan aya tana tabbatar mana neman tsari da kariya ibada ce sarrafa ta ga wani Allah subhanahu wa ta'ala shirka ne in ya kasance akan abinda ba wanda yake da iko akan sa in banda Allah amma in har ya kasance abinda kake neman tsari da kariya wani yana da iko akan wannan abu ya sarrafa maka shi da izinin Allah to ba laifi bane misali jifa ce ake yiwa sai ka ce wane kare ne to kaga anan ka nemi tsari da kariya da shi akan abin da yake da iko akan sa da izinin Allah zai iya kare ka ko wani ya biyo ka yana son zai azabtar da kai zai cutar da kai sai ka koye bayan wani ka ce wane kare ne to anan ka nemi tsari da kariya da shi akan abin da yake da iko akan shi dan haka kenan abin da muke so mu gane duk al'amarin da ba wanda yake da iko a kan shi in banda Allah to neman tsari da wani ba Allah ba wannan shirka ne to haka malam ya zo mana da hadisin Khawla bintu Hakim Allah ya kara mata yadda take cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa man nazala manzilan fa qala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم اذا الله صلى الله عليه وسلم yake cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka wani masauki masaukin ka sauka ne kawai da nihin zama dindindin ko kuma ka sauka ne domin ka dan huta kai gaba ko ma wani masauki ne azan Allah yace idan yace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalimomin Allah waɗanda suke cikakku min sharri ma khalaq game da muguntar abin da ya halitta azza Allah yace lam yadurru shay'un hatta yarhala min manzilihi zalik babu wani abu da zai iya cutar da shi wato har sai ya labta ya bar wannan masauki da izinin Allah ba abin da yake sai cutar da shi inda yayi wannan addu'a a lokacin da ya sauka wato wani masauki ko ma wani masauki ne shin ka rike shi ne domin zama dindindin ko kuma masauki ne ka dan biya bukatunka ka dan huta sannan kai gaba wannan addu'a a ko ina mutum yakan iya yin ta idan ya sauka abu to dan haka wannan hadisi da malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana cewa neman tsari ibada ne akan abinda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah neman tsari da wani ba Allah ba akan abinda ba wanda yake da iko akan sa in banda Allah to wannan shirka ne dan haka anan yace a'udhu bi kalimatillahi ina neman tsari da kalimomin Allah attamati cikakku kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala sifa ne daga cikin sifofinsa an gane ko ba halitta bace ba daga cikin halittunsa domin alqur'ani zancen Allah subhanahu wa ta'ala ne zancensa ko sifa ne daga cikin sifofinsa dan haka ya halatta a nemi tsari da kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala haka zaka nemi tsari da alqur'ani wanda yake mai girma domin sifa ne daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah zai ya baka garo da kariya game da abin da kake ki kake kyama da duk abin da kake tsoro kuma wannan yana nuna mana salo wanda yake na karantarwar musulunci idan an hadu bawa game da abin da bai dace ba to ya dace a mai masa gurbin da abin da ya dace dan in har aka hane mutum game da wani abu ba a zo masa ba da maimakon sa to yakan iya waburo abin da ya fi wannan kaga da aka hanimu game da neman tsari da wani ba Allah ba akan abin da ba wanda yake da iko akan shi banda Allah sai aka nuna mana ga yanda zamu yi mu neman tsari da kariya shine da ubangijin da ya halicce mu kamar yanda can da yake wa annahu kana rijalun min al-insi yahuduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wannan zargi ne Allah yake akan waɗanda suke neman tsari da wani ba shi ba to anan sai aka nuna mana cewa ga wanda ya dace mu neman tsari da shi shine wanda yake da iko akan kowa da komai ubangijin da ya halicce mu a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa sakamakon wanda yake wannan addu'a manzo Allah yace har ya bar wannan ku to babu abin da zai cutar da shi da izinin Allah kuma bayani ya gabata ita wannan addu'a tana daga cikin azkarul masa zikiri na yamma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu su uku ake yin ta da yamma a kowane yini tana daga cikin zikiri wanda yake kenan na yamma amma ba ta daga cikin zikiri wanda yake na safi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya yi bayani a cikin littafin sa Jami'ul Azkar wannan jami'u sahihi da afkar zamu tashi babi na gaba qalal musannif rahimahullahu ta'ala babun min ash-shirki an yastaghitha bi ghayrillahi aw yad'u ghayra wa qawlullahi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَوْلُهُ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَقَوْلُهُ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله مالم الله يجي كنسا نابتا وانم بابيني واندكي بياني شوا من الشرك ينا دغ شركا شيني حتى بوتر الله دواني أن يستغيث بغير الله متيني متي مقود آغجي واتو دواني با الله با أو يدقو غيره وكوكما يرتو واني با الله با lafazin an yastagisa an ciro shi ne daga wato alistigasa idan aka ce alistigasa shine talabul inqazi min alhala neman fita daga cikin halaka kamar misali mutum ya fada cikin wani mawuyacin hali to neman fita daga cikin wannan hali mawuyaci shine ake kira alistigasa ka nemi cewa wani ya taimaka maka ya fitar da kai daga cikin wannan yanayi na kunci shine ake kira alistigasa da haka shine ake cewa al-ghaus idan aka ce al-ghaus kenan fitar da bawa daga cikin tsanani fitar da bawa daga cikin tsanani wato sifar wane ne sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala in kaji an ce al-ghaus to me fitar da bawa daga cikin tsanani fitar da bawa daga cikin tsanani ko wannan abu ne wanda yake mallakar ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai kenan dan haka anan zaka gane illar waɗanda suke kiran wasu daga cikin salihan bayansu da cewa wai wani gausu ne. To in aka ce ma'anar gausu, me fitar da bawa daga cikin tsananin ba shine ma'anar kalmar, shine ma'anar gausu, me fitar da bawa daga cikin tsananin, wanda wannan ku sifa ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, shi kadai yake iya fitar da bawa daga cikin tsananin. Kamar yadda zamu ga ayoyi wanda malam ya zo da su a ƙarƙashin wannan babi, wanda kuma ayoyin sun wuce a lissafa, to shine yace mina shirki, yana daga shirka da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala an yastagisa bi ghayrillah, bawa ya nemi fita daga cikin tsanani da wani ba Allah ba, akan abinda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah, au ya dugu wa ghayrahu, ko kuma ya rutu wani ba Allah ba domin ya janyo masa wani amfani ko ya ije masa tsanani ya yayi masa. Shi lafazin istigasa, neman fita daga cikin tsanani ibada ce, sarrafa ta ga wani Allah Subhanahu wa ta'ala shirka ne. Na daga cikin dalilan da ke tabbatar mana da haka ayat da ke cikin suratul anfal, Ubangiji ta'ala ke faɗa in tastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin wama ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wama an-nasru illa min indillah inna Allaha azizun hakim. Ubangiji ta'ala ya ce in tastagisuna rabbakum, ku tuna lokacin da kuke neman agaji na Ubangijinku akan tsananin da kuka fada, fastajaba lakum rabbukum, Ubangijinku ya karba muku, ya ce anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin, lalle ni mai da tsarku ne da mala'iku dubu waɗanda suke masu biyar juna za su zo su kawo muku agaji domin yaƙar abokan gabarku. Wannan kuwa ya kasance ne a ranar yaƙin Badar, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wasu daga cikin sahabbansa ƴan leƙen asiri su je su bincika masa wai adadin kafiran nan yana da yawa, waɗanda suka tafi suka yi leƙen asiri suka zo suka faɗa ma manzon Allah suka ce waɗannan makiya namu aƙalla sun kai kusan dubu, sai ga ya adadin su ko 950. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa gaba daya su 313 ne waɗanda suka fita yakin Badar, kenan kusan linki uku sun linka su so uku. Hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi, ya fuskanci al-qibla, ya daga hannuwansa yana addu'a, yana kaskanta kai ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, yana cewa ya Allah, in har kabari aka hallakar da wannan jama'a, to bayan wannan yini babu wanda zai bauta maka a ban ƙasa. Manzon Allah ya daga hannuwansa yana ta addu'a har sai da ya kai mayafinsa, wato ya faɗi. Abubakar Allah ya ƙara masa yadda, ya zo ya ɗauka ya maida masa mayafin, ya yafa masa a kafaɗinsa, sai yake cewa ya Rasulullahi, magiyar da kake ma Ubangijinka ta isa, Ubangijinka ba zai kaskantar da kai ba. To a lokacin nan Allah sai ya turo wannan saƙo cewa idan tastagi suna rabbakum, ku tuna lokacin da kuke neman agaji na Ubangijinku, fastajaba lakum rabbukum, Ubangijinku ya karɓi addu'arku, ya ce dan ne ni zan daɗe ku da mala'iku dubu waɗanda suke masu biyar juna. Shin anan abinda muke tambaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa cikin tsanani ne suka fada ko ba tsanani ba? Tsanani ne. Akwai wanda yake ya yi musu wannan tsanani in banda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala? Sai shi. Don haka wannan yana nuna mana duk kangin da bawa ya fada, abinda ba wanda yake sai tsamayar da shi in banda Allah Subhanahu wa ta'ala, in ya nemi agaji da wani to ya yi shi. Amma su masu hadatta istigasa da wasu waliyai wannan aya sukan manta da ita, sai su maida ta gefe, wai sai su ɗau waccan aya wadda take cikin suratul kasas, wanda Ubangiji Ta'ala ke faɗa dangane da kissa ta Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya shiga wato lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya haɗu da wasu mutane biyu ɗaya ya tsara ɗaya yana jin zai zalunce shi wanda ɗayan daga cikin mutanen Annabi Musa ne ɗayan shi kuma daga cikin mutanen Fir'aun ne mabiyansa ne shi ne Ubangiji Ta'ala yake cewa sai ya samu wasu mazaje guda biyu ya kata tilani haza min shi'atihi wa haza min aduwi ɗayan wato daga cikin jama'ar Annabi Musa yake ɗayan kuma yana daga cikin makiyayin shi kenan mabiyin Fir'aun ne fastagathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi wanda yake daga cikin jama'ar Annabi Musa sai ya nemi agaji da Annabi Musa akan makiyin nashi mi za a yi fa wakazahu Musa fa qada alayhi Musa ya jimke hannu ya dambaci wancan faka ba alaihi sai take yake faɗi ya mutu sai suke cewa to ai kaga wannan yayi istighatha da Annabi Musa to shin anan abinda muke tambaya da ya nemi taimako da agaji da Annabi Musa shin akan abinda Annabi Musa yake da iko ne akan sa ko ba da iko akan wannan akan abinda yake da iko ne wannan yana nuna mana akan abinda bawa yake da iko in ka nemi taimako da agaji da shi to wannan halaka ne ba shirka bane ba amma kan duk abinda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah in ka nemi taimako da agaji da wani ba Allah ba to wannan mutum yayi shirka shi yasa suke fakewa da wannan aya cewa wai in ka fada tsanani maimakon ka kiraye Allah to ka kiraye shi waliyin naka wai in ka kiraye shi wai shi zai iya fitar da kai daga cikin tsananin shi yasa suke kiran shi gausu ya su ce wai ai gaya wannan ya yi istighatha da Annabi Musa to ai ya yi istighatha da Annabi Musa a kan abinda Annabi Musa yake da iko a kan shi inda a ce shi waliyin yana kusa da kai ne kamar yadda ake da'awa ma'ana in kai tuntuɓe in yana kusa da kai sai ka ce wani taimaka kamar misali na yi tuntuɓe ko wani abu ya kuce daga hannuna zai kai ƙasa sai in ce wani taimaka wani tare kaga wannan nayi istighatha da kai akan abin da kake da iko akan shi in Allah ya baka izinin tarewa zaka iya tarewa to amma kai tuntube sai kace ya jailani ya kailani ya badawi ko ya dan amina ko ya dan podio shi ya sama mai ka fada kuma ya isa ya hana ka kai kasa tsanani ne fa ka fada wanda ba wanda ya isa ya fitar da kai in banda Ubangiji subhanahu wataala kuma shi wanda ka kiraya wani ba Allah ba bai san ba ma mi ka faɗa kuma in ya ji ma abinda ka faɗa to yayi kaɗan ya kawo maka agaji ya hana ya kare ka game da wannan tsanani da ka faɗa kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mustajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Ubangiji Ta'ala ya ce wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira min dunihi koma bayan Allah domin su kawo muku agaji ma yamlikuna min qitmir Ubangiji Ta'ala ya ce daidai da fatar dabino ba su mallaka ba wai ba ma dabinon ba ba ma ɗansa ba fatar da take nada da ɗan dabino ita kanta Allah ya ce ba su mallaka ba idan aka ce qitmir shine idan ka bari da bino in ka fito da dan a jikin dan zaka ga wata farar fata to ita ce Allah yake nihi cewa dine da ita ba su mallaka ba in ta du'uhum la yasma'u du'a'akum Ubangiji Ta'ala ya ce in ma kun roke su kun kiraye su ka ce ya jailani ya kailani ya badawi Ubangiji Ta'ala ya ce la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran da kuke musu walau sami'u kaddara cewa za su ji wannan kira in kun yi Ubangiji Ta'ala ya ce mustajabu lakum sun yi kadan su karba mu wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar kiyama za su kafirce game da wannan shirka da kuka yi da su kuka dauki haƙƙin Allah kuka ba su Ubangiji Ta'ala ya ce wala yunabbi'uka mislu khabir ba wanda zai baka labari kwatancin kwararre masanin komai ciki da bai shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga wannan aya tana tabbatar mana kiran wani ba Allah ba lokacin da bawa ya fada cikin tsanani tsananin da ba wanda ya sai fitar da shi in banda Allah wannan tsantsar shi ka ci kai tuntube ka kirayi wani ba Allah ba ko wani abu ya kuce daga hannunka kai kiran wani ba Allah ba wannan shirka ce da Ubangiji subhanahu wataala shi yasa suke sunnanta ma mabiyansu irin wannan shirka cewa wai in sun fada cikin tsanani wai su kirayi sunansu ba Allah ba shine cewa wai in kana kiran sunansu wai su ne za su kawo maka agaji su fitar da kai daga cikin wannan tsanani dan haka suke kiransu wai al-aghwas wai masu fitar da bayi daga cikin tsanani wanda wata martaba ce wato wai tasu tawaliye wai mutum ya kai wannan matsayi na gausu kusan karshe ne kenan kaga an ce shi da Allah ɗaya suke tunda Ubangiji ta'ala shi yake tsamayar da bawa daga cikin tsanani to an ce shi ma yana fitar da bawa daga cikin tsanani kenan an ba shi matsayin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya daidaita wani da Allah a cikin abin da yake banta da Ubangiji subhanahu wataala to wannan ya zama mushriki duk wanda ya daidaita wani da Allah subhanahu wataala to shine anan yace mina shirki wato yana daga shirka an yastaji sabi ghairillahi wato mutum ya nemi taimako da agaji domin fita daga cikin wani tsanani bi ghairillahi da wani ba Allah subhanahu wataala kenan sai ka ce akan abin da ba wanda yake da iko akan sa in banda Allah kenan in akan abin da bawa yake da iko akan sharadi ya zamanto yana rayi kuma sharadi na biyu ya zamanto yana halarci a gane ko kamar misali kofi ya kuce daga hannuna kana rayi kuma kana halarci ba laifi ina iya cewa wani taimaka idan Allah ya so ya ga dama sai ya baka izinin tarewa ka tare ba zai kai kasa ba in ya ga dama kuma wato yake baka izini wannan kofin ya kai kasa amma kaddara cewa kana raye baka halarci shin ya halatta in kirayi sunanka bai ya halatta to anan su masu istigasa da wani ba Allah ba kaga waɗanda suke kira suna kiran sunansu wanda a mace suke kuma ba a halarce ba suke matattu ne kuma ko da rayayyu ne kuma ba a halarce ba suke kuma abinda suke istigasa da su akan abinda ba wanda yake da iko akan shi ne in banda Allah to shine anan sai ya ce auya du'a gairahu ko kuma ya roki wani ba Allah ba domin addu'a ibada ce kiran Allah subhanahu wa ta'ala domin janyo wani amfani ko ije wani tsanani ko yayi shi wannan ibada ce wadda take banta da Ubangiji wanda haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ya tarayya da kowa bai ya tarayya da komai to shine anan mallan sai zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Yunus Ubangiji ta'ala ke cewa wala tad'u min dunillahi kada ka roki wani ba Allah ba ko kuma wala tad'u min dunillahi kada ka bauta ma wani ba Allah ba ma la yanfa'uka abinda baya iya amfanar da kai in har ka bauta masa wala yadurruk kuma bai iya cutar da kai in har ba ka bauta masa ba Ubangiji ta'ala ya ce fa in fa'alta in har ka aikata haka ka bauta ma wani ba Allah ba fa innaka idan min az-zalimin ka tabbata cewa yayin nan kai ka kasance daga cikin az-zalimai me ake nufi da az-zalimai anan sune al-mushrikun ma'ana ka kasance daga cikin mushrikai domin zaluncin da ake nufi anan shirka ake ne kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce inna shirka la dhulmun 'azim shine ce wala tad'u wato kada ka roki wani min dunillahi kuma bayan Allah lafazin wala tad'u anan in ma ka ce kada ka roki wani ba Allah ba ma la yanfa'uka abinda baya iya amfanar da kai wala yadurruka kuma baya iya cutar da kai in har baka bauta masa ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada kenan ko ka ce wala tad'u kar ka bauta ma min dunillahi wani ba Allah ba domin duk wanda ka roƙa ba Allah ba to wannan ka bauta masa ne. Sai ya ce ma la yanfa'uka, abinda baya iya amfanar da kai, ma'ana ya janyo maka wani amfani, wala yadurruka, kuma abinda bai isa bai cutar da kai in har baka bauta masa ba, ko kuma wala yadurruk bai isa bai ije maka wani tsanani da kunci idan ya same ka, ko kuma kafin ya same ka ya baka kariya bai isa ba. Sai ce fa in fa'alata, in har ka aikata haka, fa innaka liban min adh-dhalimin, ka tabbata cewa ka kasance daga cikin azzalimai, sune mushrikai. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ake ma magana, amma abun bai keɓanta da shi ba, ya hada al'ummarsa gaba daya. Ubangiji ta'ala yana hannunmu game da kiran wani ba shi ba domin janyo wani amfani, ko ije tsanani, ko yayi shi, domin wannan abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Ba wanda ya isa ya janyo ma bawa wani amfani ko mun kankantarsa in banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka ba wanda ya isa ya ije ma bawa wani tsanani ko ya yayi masa in banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka kenan, a nan wanda yake da mallakar janyo amfani da ije tsanani ko yayi shi, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Shi ne a nan kenan malam ya zo da wannan aya domin ya tabbatar mana cewa addu'a ibada ce, sarrafa ta ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shirka ne, roƙon wani ba Allah ba. Don haka kuma a nan za ka gane kuskuren waɗanda suke kiran wani ba Allah ba a cikin addu'o'i. Za ka gani a cikin addu'o'insu kasancewar wasu shaitanu ne ake kira da wasu aljanna, ana yawa ne, yawa ne, yawa ne, kaga kenan nan wani ne ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ake kira domin janyo amfani. Ita kuma addu'a daman da ake yin ta ɗaya biyu ne, neman janyo wani amfani ko kuma ije tsanani ko yayi shi. Wannan ku gaba ɗaya abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala, ba wanda yake da iko a kan shi in banda Allah. Kenan kiran wani ba Allah ba a irin wannan yanayi, wannan tsantsar shirka ne waliyazu billahi. Sai ya ce wa in yamsaka Allahu bi durrin, in har Allah ya shafe ka wato da wani tsanani, shi ne rashin lafiya ko talauci ko wani firgici ko wani kunci, fala kashi falahu, ba wanda ya isa ya yaye maka wannan tsanani da ya same ka, illa huwa, face Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi kadai ne yake da ikon ya yaye maka. Sai ya ce wa in yuridika bi khairi, in kwa yana face ka da wani alkhairi, fala radda li fadli, babu wani wanda ya isa ya mayar da wannan alkhairi da Allah ya nufaci bawansa. In Allah ya nufaci bawansa da wani alkhairi, ba wanda ya isa ya hana. Haka in Allah ya dora ma bawansa wani tsanani, ba wanda ya isa ya yi masa in banda shi. Sai ya ce yusibu bihi man yasha'u min ibadi, Ubangiji ta'ala yana samar da wanda ya so daga cikin bayinsa, Ubangiji ta'ala ya nufaci shi da wani alkhairi. Sai ya ce wa huwal ghafurur rahim, kuma shi ne Ubangiji wanda yake mai matukar gafara ga duk wanda ya tuba, kuma shi ne mashiƙai game da bayinsa muminai. Wannan aya tana daidai da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Shi ne manzon Allah daga cikin addu'o'insa yake cewa Allahumma ya Allah la mani'a lima a'tait, babu wani wanda ya isa ya hana ga wanda ka yi nihin bashi. Duk wanda ka yi nihin bashi alkhairinka, to babu wanda ya isa ya hana. Wala mu wudiya lima mana'ata, kuma babu wanda ya isa ya hani ga abinda kake nihin ba bawanka. To dan haka al'amari ne wanda yake a hannun Allah. In kaga ka samu, Allah ne ya baka. In har Allah ya nufaci ka, to ba wanda ya isa ya hana. Idan kaga baka samu ba, to Allah ne bai yi nihin ka samu ba. An gane ko? Inda duk duniya gaba ɗaya za su haɗu a kan su baka, su yi ƙoƙarin baka abinda Allah bai kasa da kai ba, to sun yi kaɗan har izuwa kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce na cikin sunan Tirmidhi, lokacin da yake karantar da Abdullahi dan Abbas wasu kalmomi yake cewa ya guda inni wa allimuka kalimati in fadillahi ya habbuka in fadillahi tajiduhu tushahab idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in tarakatahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in tarakatahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf maza Allah yake ce masa ya kai yaro ina sanar da kai wasu kalmomi ka tsara dokokin ubangijinka yake cewa in fadillaha tajiduhu tujaha wato ka tsara ubangijinka in ka kiyaye ubangijinka zaka samu kiwon ubangijinka gaba gare ka ma'ana matukar ka tsara dokokinsa to zaka samu kula da kariya ta ubangiji subhanahu wata'ala gaba da kai sai yake cewa ya kai yaro ka san da cewa inda al'umma gaba daya za su haɗu wato tun daga Adam har izuwa kiyama akan cewa su amfanar da kai da wani abu manzo Allah yace sun yi kadan su amfanar da kai sai abinda Allah ya kaddara maka zaka samu yace haka inda za su haɗu akan cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai sai abinda Allah ya kaddara zai same ka manzo Allah yace tuntuni an dauke alƙalami da kaddu sun bushe duk abinda zai samu bawa na alkhairi da na sharri Allah ya kaddara to shine anan yake cewa wa in yamsaka Allahu bi durin bayan ya ce wala tad'u min dunillahi kar ka bauta ma wani ba Allah ba ma la yanfa'uka abinda baya iya amfanar da kai wala yadurruka kuma baya iya cutar da kai in har baka bauta masa ba sai yace fa in fa'alta in har ka aikata haka fa innaka idzan minadh dhalimin ka tabbata cewa ka kasance daga cikin waɗanda suke masu zaluntar kansu sune mushrikai to a takaice wannan aya tana nuna mana roƙon wani ba Allah ba wannan shirka ne domin neman janyo wani amfani ko ije wani tsanani ko yaye shi wannan al'amari ne wanda ke hannun Allah roƙon wani ba Allah ba shirka ne sai yace wa in yamsaka Allahu bi durri in har Allah ya shafi ka da wani tsanani fala kashi falahu illa hu ba wanda sai yaye maka in ban da shi kaga wannan kenan me yake nuna mana ishi tsanani ko yaye shi abu ne wanda ke hannun Allah shi yake dora ma bawa kuma ba wanda ya isa yaye masa in ban da shi kenan tunda shi ya dora maka kuma ba wanda ya isa yaye maka in ban da shi to anan bai dace maka fake zuwa ga wani ba Allah ba fakewa ga wani ba Allah ba domin neman yaye wani tsanani to wannan shirka ne abinda ba wanda yake da iko akan shi banda Allah yanzu kaddara cewa misali rashin lafiya ce Allah ya dora ma bawa akwai wanda ya isa yaye masa in ban da shi ko Allah ya jarrabu bawa da talauci akwai wanda ya isa ya wadatar da shi ba wanda ya isa ya wadatar da shi banda Allah to shine sai ya ce yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah ya kan samar da wanda ya so daga cikin bayinsa da alkhairinsa sai ya ce wa huwal ghafurur rahim shine ubangiji wanda yake mai matukar gafara ga duk wanda ya tuba kuma mashi kai game da bayinsa mu'minai sannan aya ta gaba na cikin suratul ankabut wannan farkon ta ubangiji ta ala ke faɗa wa ibrahim idza qala li qaumihi ibudullaha wattaqu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru la ilayhi turja'un Ubangiji ta'ala yake cewa wa Ibrahima ba su labarin Ibrahimu alaihi salam idza qala li qaumihi ibudullaha lokacin da ya faɗa ma jama'ar sai yace ku kadaita Allah a cikin ibada ba ku da wani abun bauta in ban da shi wattaqu ku tsara dokokinsa abin da yace ku yi ku yi abin da yace ku daina ku daina zalikum khairul lakum bauta ma Allah shi kadai da tsara dokokinsa shine yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamuna in har kun san da haka sai yace inna ma ta'buduna min dunillahi awthana ku san da cewa duk abin da kuke bauta ma na allolinku ko ma bayan Allah kuma haka ne wa takhluquna ifka kuma ƙarya ce kuke yanka kuna bauta musu ba su cancanta ba a bauta musu sai yace innal ladina ta'buduna min dunillahi lalle duk wani ba Allah ba wanda kuke bauta ma la yamlikuna lakum rizqa ba sa iya mallaka muku arziki duk wani da ake bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala baya iya mallaka ma bai bauta masa arziki in aka ce arziki shine abinda bawa yake amfani da shi kuma mai ne kullu ma yuntafa'u bihi duk abinda ake amfani da shi sunan shi arziki ba sa iya mallaka muku arziki sai yace fa kutabu inda Allahi rizqa ku nemi arziki a gun Allah wa abuduhu ku kadaita shi a cikin ibada washkuru lahu kuma ku gode masa ilayhi turja'u a karshe zuwa gare shi ne za a mayar da ku ya sakauta muku da irin abun da kuka aikata a rayuwar ku ta duniya kaga anan malam ya zo da wannan aya domin ya nuna mana roƙon wani ba Allah ba domin janyo wani amfani wannan shirka ne saboda Allah shi yake da mallakar kowa da komai shi yake azurta bayinsa ba wanda wani ba wanda zai azurta bawa in banda ubangijinsa shine yace la yamlikuna lakum rizqa ba sa iya mallaka muku arziki sai yace fa kutabu inda Allahi rizqa ku nemi arziki a gun Allah dan haka ya ambaci kansa shine ar-razzaq kuma shine ar-raziq mai azurta bayi dan haka can me yake fada Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah da ake kiran ku zuwa bauta masa shine Allah da ya halice ku thumma razaqakum sannan shine ya azurta ku thumma yumitukum sannan shine yake karban rayukan ku in ajalin ku ya kai thumma yuhyikum sannan shine kirayar da ku a yinin alkiyama sai yace hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay shin wai a cikin allolin naku da kuke bauta ma akwai wanda ke aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka zana sai yace subhanahu wata'ala amma yushriku da haka kenan ba wanda yake cancanta a sarrafa masa ibada sai mai azurtawa ku shine Allah subhanahu wata'ala shi kadai dan haka roƙon wani ba Allah ba ko neman taimako da agaji akan abinda ba wanda yake da iko a kansa in banda Allah to wannan shirka ne kamar yadda kenan malam yazo da wannan aya domin ya tabbatar mana cewa roƙon wani ba addu'a ibada ce sarrafa daga wani Allah subhanahu wata'ala shirka ne sannan aya ta gaba shine fatar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul ahqaf wa man adallu mimman yad'u min dunillahi Ubangiji ta'ala ya ce babu fatacce sama da wanda yake roƙon wani ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wanda bai isa bai karɓa masa addu'arsa har zuwa kiyama sai ya ce wa hum an du'aihim ghafilun su waɗanda ake roƙa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala maraukana ne game da addu'ar wanda yake roƙonsu ba su san ba me yake faɗa sai ya ce wa idza hushira an-nas idan aka tara mutane a yinin alkiyama kanu lahum a'da'a su waɗanda ake roƙo ba Allah ba sun zamanto makiya ga waɗanda suke roƙonsu su ma waɗanda suke roƙon kuma za su zamanto makiya ga su waɗanda suka roƙa ke tunda su waɗanda aka roƙa za su ce a mu ba mu ba muka ce su roƙe mu su sun zame musu makiya domin sun barranta da su ma kuma sun zame musu makiya shine yace wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'an sun kasance gare su makiya ne wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma sun butulce sun kafirce game da roƙon da suka musu sun ce ba su yadda ba su ba su suka ce sun roƙe su ba to kaga wannan aya ubangiji ta'ala yana nuna mana karshe a wajen bata karshe a wajen bata shine mushriki wanda yake roƙon wani ba Allah idan kana neman batacci in ka zo kansa dole za ka taka burki shine anan yace wa man adallu babu batacci mimman yad'u min dunillahi ko kuma kace babu mafi bacewa sama da wanda ke roƙon wani ba Allah ba man la yastajibu lahu wanda bai isa bai ya karba masa addu'arsa ila yawmil qiyama har zuwa kiyama kaga wannan yana nuna mana duk wani ba Allah ba bai isa bai ya karba addu'ar ne addu'a mai karba addu'ar ne addu'a shine ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun kuma haka yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni na karba mu to shine anan yace wa man adallu babu mafi bacewa mimman yad'u min dunillahi sama da wanda yake roƙon wani ba Allah ba man la yastajibu lahu wanda baya iya karba masa addu'ar sa ila yawmil qiyama har zuwa qiyama sai yace wa hum an du'a'ihim kafirun su waɗanda ake roƙo kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala gafiluna maraukala ne game da addu'ar masu roƙonsu kenan ba su san ba wani suke faɗa kamar yadda aya ta gabata waccan da muka karanta da zuwan lazina ta duƙuna min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aa'ukum in har ma ku roƙe su ba sa jin addu'ar da kuke musu ba sa jin roƙon da kuke musu walau sami'u mustajabu lahu kaddara cewa za su ji ubangiji ta'ala ya ce sun yi kadan su karba muku to shine anan yace man la yastajibu lahu wanda baya iya karba masa addu'ar ila yawmil qiyama har zuwa qiyama sai ce wa hum an du'a'ihim ghafilun yace su game da roƙon da suke musu wato marokana ne ba su san ba wani suke fada sai yace wa idha fushira an-nas in an tara mutane a yinin al-qiyama kanu lahum a'da'an wato sun kasance gare su makiya ne su waɗanda aka roƙon kenan sun zamanto makiya ne ga su waɗanda suka roƙe su wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma sun kasance masu kafircewa ne game da roƙon da suka musu cewa ba su yadda ba to wannan aya tana nuna mana addu'a ibada ce sarrafa ta ga wannan Allah subhanahu wata'ala shirka ne baya halatta a roƙi wani ba Allah ba dan haka anan kenan zaka ga kuskuren masu roƙon wasu da sunan cewa wai rohannai ne ka ringa kiran shi duk wanda ya kiraye shi to wannan yayi shirka da Ubangiji subhanahu wata'ala sannan sai ya ce wa qauluhu da fadarsa amman yujibul mudqar idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard Ubangiji ta'ala ya ce amman yujibul mudqar tambaye su wane ne ke karba addu'ar mai tsananin bukata idza da'ahu idan har ya roke shi wa yakshifu su'a wa kiyaye ma bawa wato wata mugunta idan ta shafe shi ma'ana talauci ko rashin lafiya ko wani firgici ko abin da ya kama da haka Ubangiji ta'ala ya ce tambaye su wa yaj'alukum khulafa'al ard tambaye su ce wane ne yake maida ku khalifofi a ban ƙasa wasu sun wuce kun gaje su kun maye gurbin sai ya ce a ilahu ma Allah shin yanzu akwai wani abun bauta na daban tare da Allah da ke aikata waɗannan abubuwa da aka ambata sai ce kalilan ma tazakkaru kadan ne abinda kuka gargadu kuke wa'aztuwa idan an faɗa muku anan Ubangiji ta'ala wata tambaya ce ya rakanta ma manzansa cewa ya tambayi mushrikai ya tambaye su amman yujibul mudqarra idza da'ahu ka tambaye su wai wane ne ke karba addu'ar mai tsananin bukata idan ya roke shi wanda su kansu mushrikan wancan lokaci in sun fada cikin tsanani ba sa kiran kowa in banda Allah domin sun tabbata ba wanda zai kawo musu agaji in banda Allah wa idza massakum ad-durru fil bahri ballaman tad'una illa iyya kuma haka yace fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din shine anan yace amman yujibul muqarra wane ne ke karba addu'ar mai tsananin bukata sai yace ibada ahu idan ya roke shi wane ne yake karba masa addu'a wa yakshifu su'a wane ne ke yayi tsanani idan ya samu bawa talauci ko rashin lafiya ko wani firgici ko wata halaka wane ne yake yayi ma bawa wa yaj'alukum khulafa'al ard abu na uku wane ne yake maida ku khalifofi a ban kasa wasu sun wuce kun maye gurbi sai yace a ilahu ma Allah yanzu akwai wani abun bauta na daban tare da Allah da ke aikata waɗannan abubuwa sai yace bal hum qaumiy wana qalilan ma tadhakkaru yace kadan ne abin da kuke wa'aztuwa kaga anan wannan aya malam ya koma ya ƙara zawwa da ita domin ya tabbatar mana cewa addu'a ibada ce duk wanda ya fada cikin tsanani tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da shi in banda Allah to in ya kirayi sunan wani ba Allah ba to yayi shirka in da ya kirayi sunan wani ba Allah ba to ya zama mushriki wal iyazu billahi domin ba wanda ya isa yayi ma bawa duk wani tsanani da ya same shi in banda Allah kamar yadda yace wa yakshifu suwa shine ubangijin da ke yayi ma bawa wata mugunta ma'ana duk abin da ya shafe shi na tsanani sannan malam sai ya zo da hadisin da al-Imam At-Tabarani ya rawaito da danganansa cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wani munafiki yu'zil mu'minina yana cutar da mu'mini idan aka ce munafirci shine bayyanar da musulunci tare da ɓoye kafirci a zuciya mutum ya bayyana cewa ya musulunta amma alhali ya ɓoye kafirci a zuciya